إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أما بعد فيا أيها المسلمون حديثنا اليوم حديث عظيم عن أمر عظيم وفعل قبيح نقض عنه البشرية جمعاء مسلمهم وكافرهم رجالهم ونساؤهم كبيرهم وصغارهم أمر اجتمعت الأديان كلها على تحريمه وتنكره جميع العقلاء وذو فطرة سليمة أيها المسلمون فطر الله عز وجل بني آدم على حب الخير والنظافة والعفة وسنون العدد وحسن الخلق كما فطره على كره الشر والرذائل والسقاط من الأخلاق والأفعال والأقوال قوم من بني بشر شذوا عن فطرة الله التي فطر الناس عليها فقلب الموازين واستبدل الخير بالشر والعفة بالنظافة والقصة بالقدرة فعمدوا إلى ما نهى الله عنه فأتوا إلى ما أمر الله به فتركوا يعيش عادهم في الذنوب والمعاصي جريمة نكرة وخلأ صاحبها عن كل صفة الكمال والنظافة ألا وهي جريمة اللواط أيها الإخوة في الله إن هذه الجريمة بدأها على وجه الأرض قوم لوط عليه الصلاة والسلام ولم تكن تعرف قبلهم قال تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم من بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون أيها الموحدون حكم الله عز وجل في شرعه في هذه الكبيرة من الكبائر وحكمه في ذلك معروف وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد التحذير أمته قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط رواه حاكم وروى حاكم وصححه على شرط مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقض قوم الأهد إلا كان القتل بينهم وما ظهر الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت رواه النسائي بسند عن روى إمام النسائي بسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وروى الترمذي وابن ماجه والبيهقي بسند صحيح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فقتل الفائل والمفعول. نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا أيها المسلمون. بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بايمك يوه دوبا متيو سلام قناة أكوان ممونا هالي لطبيئة ولتفاغو أتكوانا الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولممونا أيكي كوشكا بابو muninsa ya kai muni wanda ba dan ayoyin qur'ani da suke ta maimaituwa ba a kansa, to babu dadi a iya maimaita shi a minbarin huduba da kuma lokacin wa'azi, saboda aiki ne wanda tarihin duniya bai san shi ba kwata kwata tun lokacin da aka halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam. Ba a taba samun wata al'umma ba da ke wannan aiki. Al'umma na farko wanda suka soma sunnanta wannan aiki a bayan ƙasa su ne mutanen annabi Lutu alaihi salatu wassalam. Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka bai masu jinkiri ba cikin wannan ɓarna da suke yi, sai Allah ta'ala ya aiko masu da bala'i daga sama. Allah ta'ala ya makantar da idanunsu bayan an jirkita halittarsu, sai kuma Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya saukan masu da ruwan azaba, sannan kuma aka yi masu juyin waina. Bayan an ɗaga sansanin inda suke da garuruwansu, sai Ubangiji ya juya su. Wasu malamai suka ce har sai da suka ji sautin mala'ikun sama ta farko, Allah ya sa aka juyo su. Bayan an juyo su kuma Allah ya ce: wa amsarna alayhim hijaratan min sijjin, muka yi masu ruwan azaba daga sama. Waɗannan su ne al'umma na farko waɗanda suka soma wannan aiki, amma ba su sha ba, Ubangiji bai musu jinkiri ba, ya ainihin azabtar da su azaba ta kyama wanda ba taɓa yi ma wata al'umma gabaninta ba irin wannan azaba. Wannan ko shakka babu, wannan azaba ta rufe ƙofa a bayan ƙasa, sai duniya ta zauna ba a sake samun wanda ke irin wannan farna ba tsawon lokaci bayan halakar da mutanen annabi Lut. Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ambaci tarihinsu da labarinsu a wurare da dama, wanda shi ne dalilin da ya sa musulmi ba zai gushe ba ana tunasar da shi. Allah ta'ala a cikin suratul A'raf ya yi maganar mutanen annabi Lut da irin aikin da suke aikatawa a aya ta 80 zuwa aya ta 84. Allah ya sake maimaita magana su a cikin suratul Hud aya ta 77 zuwa aya ta 83. Haka ya ambata a cikin suratul Hijr aya ta 57 zuwa ta 77. Allah ya ambace su a cikin suratul Anbiya aya ta 74 zuwa aya ta 75. Haka ya ambace su a cikin suratul Shura yayi magana a cikin al'amarin da ke gudana a tsakaninsu na tare dokar Ubangiji da fitra wanda Allah ya halicci al'umma ko duniya a kanta cikin ayoyi 17, tun daga aya ta 160 har zuwa aya ta 176. Allah ya yi magana su a cikin suratul Naml aya ta 54 zuwa aya ta 58. ya sake yin magana akan su a cikin suratul ankabut ayata 28 zuwa ayata 35. Allah ya ambata magana su a cikin suratul safat ayata 133 zuwa ayata 138. Sallan Ubangiji ya kammala bayaninsa da magana akan mutanen annabi Lut a cikin suratul kamar ayata 33 zuwa ayata 39. Wannan yana nuna mummunan aiki da lalacewa da waɗannan al'umma suka aikata. Shi yasa Allah ya taba da labari a kansu don kasancewa kada al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam su fada a ciki. Babu wani labari da aka samu a rubuce wanda ya nuna cewa a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama shekararsa 23 ba a samu wani labari daga ko ina ba a duniya da yake nuna cewa ana aikata irin wannan aiki wanda ya halattar ma mutanen annabi Lut azaba irin wanda ba a taba yi masu ba, ba a samu ba tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan al'amari na wannan mummunan aiki wanda al'umma a yau suke aikatawa ya soma bayyana ne bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam daga so mai yawa daga cikin ainihin sahabbansa sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya faru ne a kasashen Turawa, kasashe na gabasanci, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisinsa ya ce za ku yi koyi da su har da zai kasance ɗaya daga cikinsu ya shiga gidan da ya aikata saƙo, ya ce to sai kun yi irin abin da ya aikata. Wani mai magana ya ce ya ma'aikin Allah kana nufin Yahudu da Nasara, sai manzo Allah ya ce to su waye mutane in ba su ba. Ta wannan hanya ta irin waɗannan ƙasashe ne irin wannan ɓarna ta rika fito ma al'umman musulmi. Suka waye gari farkon bayyanar wannan al'amari, suka waye gari da kafa ƙungiyoyi wato na neman ƴanci, wai na neman ƴancin namiji ya sadu da namiji, mace ta sadu da mace, da haka suka fara. Da abin ya yi ƙarfi saboda harka ce ta demokaradiyya, sai aka zo ake ba su ƴanci, aka ce an yarda su riƙa taro a wajeje waɗanda suke hotel-hotel da wajeje waɗanda suke na kamfanoni, za su riƙa yin taro suna kiran mutane zuwa ga abin da suka yi imani da shi. Da haka wannan aƙida, da haka wannan mummunar ɗabi'a, da haka wannan tunani mara hankali mai ɗoyi ya watsu a cikin ƙasashen Turawa. Ana zuwa haka al'amarin ya ta watsuwa har zuwa duniyar da muke rayuwa, ya watsu zuwa ainihin ƙasashe daban-daban. Babu wani labari a cikin ƙasashenmu ko ɗabi'anmu ko al'adunmu na cewa wasu al'umma suna aikata irin wannan aiki. Shi ya sa ma idan ka duba yadda sunan yake a Larabci, haka yake a kowane yare a duniyar da muke rayuwa a Afirka, wato shi ne luwafi, baya da suna a Hausa, baya da suna a wani yare daga cikin ƙasarmu da muke rayuwa a kai, sunansa luwafi kawai. Wannan yana nuna kenan al'ummarmu ba ta sansa ba, saboda da ta san shi da ta ba shi suna. Baƙon aƙida ce, mummunan hali ne, wanda hali ne wanda hatta dabbobi ba su aikatawa. Yadda sunan nan yake, haka yake a cikin kowace al'umma da muke rayuwa a cikinta. Munin wannan abin ya sa al'amarin abin da mutanen annabi Lut suke aikatawa har ya shafi annabin Allah daga cikin annabawan Allah, wato shi ne Lut. Domin babu yadda za a yi, kaga shi mutanensa ne Lut, shi sunansa Lut, aikin da suke kuma shi sunansa Luwafi. Amma ka duba sunan annabawa a yau, da yawa za ka samu mutane suna sama ƴaƴansu sunayen annabawa, amma al'amarin annabi Lut za ka kasance da za ka gama gari kana yawo ko labari ka rubuta a intanet, ba za ka samu wani mai suna Lut ba. Saboda me? Saboda ɓarnar da al'umma suke aikatawa har ta shafi annabin Allah, kuma manzo daga cikin manzanni, ta yadda aka kasa samun wanda zai samu suna, wanda zai samu ɗansa suna Lut. Wannan yana nuna munin abu. Saboda haka ne yake jama'a yake da mahimmanci ake bayyanar da wannan da kuma mummunar wannan ɗabi'a. To menene shi luwafi? malamai suke ce abin da ake kira luwadi shine namiji ya biya makansa bukata ta hanyar zakke mata namiji dan uwansa, kamar yadda mace ma za ta iya biya makanta bukata ta zakke ma mace yar uwarta. Wannan shine ake kira luwafi. Irin wannan aiki aiki ne wanda yake mummuna, wanda hatta dabbobi malamai suka ce a cikin dabbobi kaɗan ne daga ciki suke aikata wannan aiki. Daga cikin illolinsa shine mala'iku da kansu suna guje ma dukkan wurin da ake yin luwafi. Ka duba girman mala'ika da yadda mala'iku suke ba sa saba ma Allah, amma a cikin ɗaki ko a cikin gari ko a cikin hotel inda ake aikata luwafi, to mala'iku suna gudu domin suna tsoron cewa idan azabar Allah ta zo ta iya haɗawa da su gabaki ɗaya saboda munin aikin. Sannan bayan haka ƙasa da duwatsu da hatta ginin da ake yin luwafi a cikinsa yana kai ƙara zuwa ga Ubangijinsa, yana kai ƙara yana rusunawa zuwa ga Ubangijinsa saboda munin abin da ake aikatawa. Ba za ku manta ba, ɗaya daga cikin ƙasashen Turai, ƙasar da ta fi kowace ƙasa jahilci a layin a 2014, ƙasar da ta soma halatta wato auren jinsi da jinsi a ranar da suka yi amalgamatin ɗin dokar suka haɗa ta a cikin kundin tsarin mulkinsu, a ranar kuma Ubangiji ya jarabe su da girgizar ƙasa wadda a tarihin wannan ƙasar ba a samu girgizar ƙasa irin wannan ba. An ce sama da mutum 50,000 a lokaci guda take kawai suka koma zuwa ga Allah. Kuma kuna da labarin abin da ya faru a tsibirin Bali a Indonesia, a wannan wuri wanda ake shakatawa, a 2008 sama da mutum 60,000 suna cikin wannan aiki na fasadi. Ubangiji mabuwayi da daukaka ya turo da guguwar ruwa gaba ɗaya ta tafiyar da su gabaki ɗaya. Ya ku bayin Allah, menene ainihin sakamakon wannan aiki, wannan mummunan aiki da mutane suke aikatawa? Wannan mummunan aiki ko shakka babu fajircinsa da muninsa da alkaba'isancinsa. Muninsa ya wuce munin zina, muninsa ya wuce dukkan wani mummunan abu wanda za a ce wannan shari'a ta kyamace shi. To lalle hakika luwaɗi ya fi wannan abin muni, saboda malamai suka ce a cikin dabbobi kaɗan ne ƙwarai ake samun waɗanda ke irin wannan aiki. Daga cikin dabbobin da aka san suna irin wannan aiki shine alade da waɗansu wuraren da wasu ƙasashen sakamakon tasiri irin na Turawa da ke da'awar ƴanci. To an samu a wasu ƙasashen Turawa ma jakuna suna irin wannan aiki. To ta yaya za a ce ɗan adam ya mai da kansa alade, kuma ta yaya za a ce ɗan adam ya mai da kansa jaki sannan ya tunanin cewa shi ɗan adam ne kuma har yana son ma ya kasance a cikin wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam? Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa da gafara yake cewa idan muka duba jarimar zina za mu iske cewa Ubangiji ya ambace ta cikin Al-Qur'ani, haka ya ambaci mummunan aiki na luwaɗi, amma lokacin da ya ambaci zina sai Ubangiji ya ce mana a cikin suratul Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah ya ce kada ku kusanci zina, lalle ta kasance alfasha ce. Kaga sai ya kawo ta bin nasira, ya kawo ta ba alifin da lam, ya ce ta kasance fahishatan, wato aiki ne daga cikin alfasha. Wasa a sabila, sannan kuma ya kasance ya yi muni a tafarki hanyar da mutum zai biya kai shi da aikata zina, wannan hanya ta yi muni. Amma da ya zo kan abin da ya shafi luwaɗi sai ya ambata ya ce Ubangiji ya ce wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin, atatuna alfahisha, shin yanzu kun ce zuwan ma alfasha? Sai ya kawo alifun da lam, kawo alifun da lamun a nan yana nuna ita ce uwar alfashan gabaki ɗaya, domin lokacin da aka ambaci zina ba a sa alifun da lamun ba, aka ce fahishatan, alfasha ce daga cikin ayyukan fasikanci. Amma lokacin da aka yi maganar luwaɗi sai aka kawo ta da alifun da lamun, ata tunal fahishata, shin yanzu kwace aikata alfashi wannan sai yake nuni kenan akan cewa ita ce alfashar gabaki daya malaman musulunci suka ce da a ce dan adam namiji dan uwanka ya kwantar da kai yayin luwadi da kai malamai suka ce kwara ya kashe ka wannan shine abinda lafiyayyen hankali ya iya hangowa daga cikin dukkan malamai abinda suka faɗa kenan suka ce da a ce ka kwanta ka bayar da duburarka wani dan adam yayi amfani da ita to kwara ya kashe ka shine ya fi sauki domin idan ya kashe ka kaga ya dauke maka dukkan abinda ka aikata na zulubi sannan idan ya kashe ka ranar tashin kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa hakika wanda aka kashe zai zo da wanda ya kashe shi ranar tashin kiyama ya ci kubi wuyansa su zo gaban ubangiji ya ce ya ubangiji tambayewa ne dan me ya kashe ni mene masa ya kashe ni kamar yadda ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zamani zai zo idan wannan zamani ya zo wanda ya cika da wanda aka kashe za su wayi gari shi wanda ya ci kan bai san dalilin da ya cika ba shi wanda aka kashe ko bai san dalilin da yasa aka kashe shi ba wannan duka alama ce da ke nuna gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ku duk rayuwar da muke a ciki a yau tun daga lokacin da aka ce wannan ballagar siyasar ta zo makantacciya rudaddiya wadda ta ɗaukaka jahilai da fasikai a kan mutanen kirki ku dubi irin kashe-kashen da muke gani a cikin ƙasanmu kuma musamman ma a wannan yanki namu da muke rayuwa sannan ayar ƙur'ani ta ce ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan dukkan wanda ya kashe mu'mini da danganci Allah ce fa jaza'uhu jahannam sakamakonsa jahannama ne sannan bayan haka wa ghadiba Allahu alayhi Allah ya fushi da shi wa la'anahu Allah ya tsine masa wa adda lahu azaban azima kuma ya masa tattalin azaba mai radadi kaga dukkan wanda ya kashe ka ai shikenan ya dauke maka komai zai tafi wuta yana tsinan ne wulakantacce to amma idan aka ce ya kwantar da kai kuma har yayi maka luwadi to da consensus malamai ijma'in malamai ya nuna cewa da kai da aka yi mawa da shi da ya yi dukkanin ku za a kashe ku ga baki da ta zai zan ke na ashe kwara ake ya kashe ka domin ya kashe ka ka musu da imani za ka haɗu da Allah lafiya lau a bisa jarimar kashe ka da ya ranar tashin kiyama kuma Allah zai maka hukunci amma a ce ya kwantar da kai ya yi luwaɗi da kai to wannan girman zunubin ya kai ga a kashe ka kuma a kashe shi ga baki ɗaya dukkanin ku ku tashi daga aiki to kaga kenan ashe kwara a ce mutum ya kashe ka da a ce ya kwantar da kai ya aikata wannan alfasha da kai sannan bayan haka ya ku bayan Allah menene halin da waɗanda suka shiga cikin wannan aiki suke kasancewa malamai sun ce dan adam yana samuwa ne daga ɓangarori guda biyu ɓangare na farko ɓangaren hankalinsa wanda shi ke bambance shi tsakaninsa da sauran dabbobi ɓangare na biyu ɓangaren abin da ya shafi gangan jikinsa wanda ita kuma take buƙatar kariya wadda Allah ya sanya mata tun lokacin da Allah ya halitta ɗan adam to dukkan wanda ya faɗa a cikin irin wannan aiki irin aikin mutanen annabi lu za ka same shi ya samu cikas a waɗannan ɓangarorin jikin nashi guda biyu bincike ya nuna cewa dukkan wanda yake aikata luwaɗi ko ake aikata luwaɗi da shi to yana samun gurɓatar hali za ka iske shi halinsa ba irin halin mutane ba ne ba tunaninsa ba irin na mutane ba ne ba domin za ka same shi mamugunci ne mugunta ta ƙarshe ta yadda za a ce ya dubi ɗan wani ɗan da aka haifa kuma wataƙila an haife shi ma ta halattacciya hanya inda mafi yawan waɗanda ake amfani da su ta hanyar dukiya ake jan su za ka iske cewa an haife su ne ta hanyar halattacciya hanya zai yi amfani da shi ya amfani da kuɗi ko ya amfani da tsafi sai ya biya buƙatarsa har ya sanya shi cikin wannan aiki to kaga wannan ita ce mugunta ta ƙarshe sannan za ka same su da rashin kunya dukkan wanda ya shiga cikin wannan ɗabi'a za ka same shi baya da kunya ko daidai da ƙwayar zarra sannan kuma za ka same su zukatansu a bushe take duk lokacin da tunaninsu ya zo a kan su aikata alfashan, to ta kowace hanya za su nemi hanyar da za su aikata alfashan, domin mai zuciyar ta riga ta bushe. Sannan kuma za ka sami suna da rashin tausayi, sannan za ka sami irin waɗannan mutanen suna da raunin himma. Dukkan abin da ake yi na ƙwazo da jarumta za ka iske ba sa cikin wannan, saboda hankalinsu sun samu taɓuwa a cikin hankalinsu. Sannan kuma za ka same su da ƙarancin kishi, za ka samu mai irin wannan halin da matarsa ma zai iya aikata alfashar, kai wani zai iya aikatawa ma da ɗan da ya haifa, kai abin takaici ma za ka iske wani da yawa masu irin wannan halin, za ka iske suna da masaniyar cewa matansu suna aikata maɗigo amma ba abin da ya dame su. To kaga wannan, saboda cikas da suka samu a cikin ƙwaƙwalansu sakamakon zuwan ma wannan alfasha wanda ta fi na muni. Sannan yana daga cikin aikinsu, za ka iske halinsu, yana daga cikin mummunan halinsu za ka iske wauta. Duk inda suka yi za ka iske su, suna da wauta, ba su da hankali, ga ƙarancin tunani, ga mutuwar zuciya. Sannan za ka iske su, so da yawa mutane ne waɗanda suke ba sa iya rangwanta ma kowa, za su iya shiga cikin mutuncin kowa. Allah sauke. Menene sakamakon da mutane suke samu? Sakamakon abin da zai faru yayin da mutum yake aikata wancan aiki wanda yake na ainihin luwaɗi, sai ya taɓa ainihin tunaninsa, sai a wayi gari kawai ya afka zuwa ga shirka. Shi yasa mafi yawan waɗanda ke yin wannan luwaɗin za ka iske cewa a ɓoye ko a zahiri suna aikata shirka, saboda da yawa ma akwai mutanen da bokaye ne suka ribza su cikin wannan aikin, domin a biya ma wa, domin a biya ma aljani bukata. Allah sauke. Matsaloli da akan iya samu sakamakon wannan ta ɓangaren abin da ya shafi mai, ta ɓangaren abin da ya shafi ainihin wato gangajicin mutum da kuma rayuwarsa, mai irin wannan hali za ka same shi kullum a cikin damuwa yake, kullum a cikin damuwa yake, za ka same shi kullum a cikin tsoro yake. Sannan kuma za ka same shi baya da tabbas a cikin rayuwa, al'amarinsa a hargitse yake. Sannan za ka same shi ya rasa natsuwa da kwanciyar hankali, irin waɗanda mutanen kirki suke samu a cikin zuciyarsu. Sannan za ka same shi kullum galibinsu suna son su zauna su kaɗai. Sannan za ka same shi baya da wani abin da zai iya tafukawa na kansa. Sannan kuma a daidai wannan lokaci za ka iske su suna da mummunan zato zuwa ga mutane, saboda suna tunanin cewa ai kowa ɗin ma kamar haka yake, ko suna tunanin cewa in a yau ne kowa ɗin ma in an bashi kuɗi zai iya shiga cikin wannan harkar. Sannan kuma bayan haka, irin masu irin wannan hali suna da tunanin cewa yadda kowa ke ganin ka kai a matsayinka na ɗa namiji, yadda namiji zai kalle ka, to shi waɗanda ke aikata irin wannan aikin za ka iske ba haka suke kallon ka ba. Mutum ne wanda in ya haɗu da kai, maimakon ya ma kallo irin wanda ake maka, a shi kallon jikinka yake, ya kalli surarka, ya kalli bayanka, ya kalli hannunka, sai ya gama yi maka tsirara a cikin zuciyarsa, saboda abin da shaitan yake gaya masa. Allah ya sauke. Sannan bayan ko haka, masu irin wannan hali za ka ga cewa ko da gaisawa suke da mutum, za ka iske cewa tunaninsu mummuna wanda ke a cikin zuciyarsu shi ne suke tunani dangane da wannan ɗan adam ɗin. Allah ya sauke. Wannan aiki yana da mummunan sakamako ga lafiyar jikin waɗanda suke aikatawa, kamar yadda muka ce yana da mummunan sakamako ga hankalinsu da tunaninsu, to haka kuma yana da mummunan sakamako gawa ga ainihin lafiyar jikinsu. Dukkanin wata cuta a yau wata duniya ta taɓa gani, za ka ga an danganta ta zuwa ga waɗannan da ke ɗauke ko waɗannan waɗanda ke aikata wannan mummunan aiki. Saboda dama sanannen abu ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin hadisi, wama zahara al-fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fashatihim al-awja'u allati lam takun fi aslafihim. Alfasha ta zina, alfasha ta luwafi ba za ta watsu ba a cikin wata al'umma sai an jarabe su da cututtukan da iyayensu ma ba su sani ba. Ko shakka babu, shi ne abin da duniyarmu suke gani a yau. Sannan kuma za ka iske yana daga cikin abin da ke cutar da lafiyar jikinsu zaka iske cewa me irin wannan hali baya da wata bukata ga matarsa. Zaka iske cewa idan mutum namiji shine abin da ya dauka zai biya ma kansa bukata ta hanyar, zaka iske masu irin wannan hali iyalan su ba su da lokaci a kansu, ba zai iya biya ma matarsa bukata ba. In ma ya biya mata bukata, zaka iske cewa sai dai idan za ta lamunce masa ya sadu da ita ta inda ake wato matattalan najasa ga baki daya. Wannan sai ya bayar da yawansu, za ka iske cewa su matan suna da sha'awa, to tunda mazansu ba za su iya biya musu bukata ba, to me zai faru kenan? Sai su je su auka zuwa ga zina, sakamakon haka sai su ta kawo 'ya'ya waɗanda ba na halal ba a cikin gidan, sai kuma a raine su da irin wannan ɗabi'a. Saboda yana daga cikin munin wannan aiki shine malamai suka ce mai yi zai samu raunin mazakuntarsa. Shine za ka iske cewa a yau dubi yadda ake kallon magungunan shaina a cikin al'ummarmu. Tun da ana koyewa a koya ake yi, yanzu ga shi nan an fito da shi fili. Abin takaici hatta mata a gidan biki za ka iske suna kallon irin waɗannan magungunan. Za ka iske alasifika mutum zai yi awa guda yana kallon maganin gargajiya, amma shi baya da aiki, bai da maganin da zai sai sai maganin ƙarfin mazakuta. Kamar Allah kawai ya halice mu ne don wannan aikin ga baki da. Duka wannan idan ka in ka dawo ɓangaren waɗanda ke ta'ammuli da maza, to su suka fi samun matsala ta wannan gefen Allah sauki. Sannan kuma za ka iske duk cututtuka ga baki ɗaya idan sun shigo a cikin al'umma, to in suka samu masu irin wannan hanyar, masu irin wannan aikin, za ka iske cewa to ba su da wani ainihin katanga da za su iya kare kansu daga wannan cutar, saboda asalin wannan garkuwar da Allah ya halitta musu take ba su kariya ga dukkan cuta wadda take shiga, an riga an ceta mutuncinta. Shi yasa da tari ya zo sai ya shiga, da zawayi ya zo sai ya shiga, da dukkan wata cuta wadda sanadiyar ɗaukarta ta hanyar ƙazanta ne ake ɗaukarta, domin ta samu jikin wanda ke luwa da shi kenan, sai ta samu hanyar da za ta gangaro a cikin garkuwar jikinsa. Saboda ne ya buɗe ma kansa hanyar da zai yi amfani ya biya ma kansa bukata, ita ce hanya ƙazantacciya, wurin da datti da dauɗa, wurin da kashi da bayan gari yake fitowa, a ce nan ne ɗan adam zai iya biya ma kansa bukata ta jinsi. To kaga lalle hakika babu makawa, ya buɗe ma kansa dukkan wata bakteriya da dukkan wata cuta ta shiga, Allah sauki. Sannan bayan haka yana daga cikin wata cuta da malamai suka gano ta na musulunci, ana kiranta cutar zuhuri. Tun a ƙarni na 14 malamai suka gano ta. Ita wannan cuta malamai suka ce wato tana kama mazakutan 'yan luwaɗi ne. Idan ta kama mazakutan lokacin da ya je aka yi luwaɗi da shi, ko lokacin da ya yi ma wani luwaɗi, sai ta shiga ta ainihin mazakutarsa. Daga mazakutarsa sai ta wuce a jikin ainihin duburarsa, ko kuma wanda aka yi mawa an zuba a duburar. Wanda ya zuba a dubura sai ta tafi zuwa ga ainihin wato mazakutarsa, wanda ya yi kuma sai ta tafi zuwa ga ainihin wato ta bayansa. To daga wannan hanyar ne za ta shiga har zuwa ta samu ainihin organs da ke a cikin jiki, abin da ya shafi hanta, abin da ya shafi jijiyoyi, abin da ya shafi jini, haka za ta yi tabi. Sai ya haifar ma da mutum cutar sandarewa, sai ya ga mutum kawai ya sandare, haka kawai jikinsa ya sandare, ko cutar jijiyoyi, ko kuma kawai ya haifar masa da cutar makanta. To yanda cutar kuma ta shiga cikin jininsa, to kuma nan kuma shi kenan, sai a ce ga kabari, ga naka zuwa waɗansu 'yan lokuta. Yana daga cikin cuta cututtuka waɗanda duniyan mu a yau bincike ya gano, shine wata cuta wadda take babba, wadda bincike ya nuna a kowace shekara tana kama mutum miliyan 200 zuwa miliyan 250. Ita wannan cuta wato tana kama ainihin private part, wato mazakuta ko ɓangaren matutaka na 'ya mace ko na ɗa namiji, waɗanda ke yin wannan abun suna farawa daga ainihin kasarin fitsari ne. Masu irin wannan aikin za ka same su ba sa iya riƙe fitsari. Duk wanda ke wannan aikin za ka same shi ba iya riƙe fitsari. Saboda me? Saboda inda ake sa, inda yake sa mazakuta sauri ne mai datti. Sannan kuma inda Allah ya halatta masa ya sadu da mace, wuri ne wanda yake mai tsafta, wuri ne wanda yake daga an soma akwai santsi wanda yake jan mazakuta tsananin miji zuwa ga mato ta kan mace amma abin da ya shafi dubura in ka duba babu wannan to shi yasa sai suke samu launin launin mazakuta sannan kuma sai idan cutar ta zo take soma kama mazakuta gabakida daga nan kuma sai ta ga hanyar jini to daga nan ita ma in ta samu likitocin duniya suka ce babu magani a yau a America ko wani babban marubucin su wani mai bincike yake cewa akwai wata cuta wanda aka gano ta wanda a cikin America kawai a kowace shekara tana kama mutum miliyan 2 miliyan 2 din nan da wannan bacteria take kamawa ita kuma illar ta abin da yasa inda take yin attack din ta ba akan komai take yi ba sai a kwakwalwa sunansa Dr. Mori yake cewa wannan cutar ta faru ne saboda abin da mutane suke aikatawa na zina da kuma yadda turawa suke shaduwa da karnukansu domin a yau idan kai ga yanan duka internet a bude mace baturiya za ta zauna daga ita sai karanta kawai karan ke biya mata bukata yadda namiji ke biyan bukata zuwa ga matarsa haka kare yake biya mata bukata an yi masa kowace irin allura da zai girma abin nan private part ɗinsa sannan kuma bayan haka yadda suke yin ma'amala da ɗan namiji ta hanyar kazantaccen al'amarin su na tsotsan azzakari yadda suke tsotsan azzakarin ɗan namiji haka suke tsotsan azzakarin kare yake duka wannan cutar ta faru ne saboda irin wannan abin da suke aikatawa kuma abin mamaki cutar ba ta kama kowa sai ɗan shekara 15 zuwa ɗan shekara 30 saboda dama su ne suka bi aikata wannan mummunan aikin sannan kuma uwa uba ga babbar cuta wadda ake kira AIDS lahira salamu alaikum ko wanda wannan bayanin ta ya riga ya gabata bakin likitoci gabaki daya waɗanda suka durƙusa suka yi cikinta suka haife ta kuma suka rene ta su ne mutanen da ke saduwa da jinsi su ne waɗanda suke yin luwaɗi su ne suka durƙusa suka haife ta suka yaye ta suka turo ta a cikin al'ummar musulmi muna roƙon Allah ta'ala ya isar mu al'ummar musulmi wani marubuci wani likita da ake ce ma Dr. Kenneth Moore a cikin finding ɗinsa ya gano cewa akwai wata ƙwayar cuta a yau wadda ta fi ainihin cutar sida bala'i saboda me yace saboda dalilai guda biyu ita ƙwayar sida idan ta kama mutum wato takan ɗauki wata 6 zuwa wata 3 zuwa wata 6 kafin a ga alamar ta sannan kuma za a iya wato ainihin shawo kanta a lokacin ta ba da waɗansu irin magunguna wanda za su ƙarfafi abin da ke tattare da mutum na wannan cuta yace to amma ita wannan cutar idan ta kama ƴan luwaɗi ƙasa da wata guda kawai dukkaninta ta bayyana kuma cikin abin da bai kai ƙasa da wata guda mutum yake tafiya kabari kuma ta fi kama mutanen da suke yin luwaɗi su ne suka haifar da ita kuma su ne suka jawo ta cikin al'umma yace dalili na biyu yace cutar sida idan ta kama mutum akwai magunguna da za a rika ba mutum ya sha yau ya sha gobe haka dai har tana ɗan ƙarfafawa zuwa wani ɗan lokacin a ɗan raka amma ita waccan cutar babu wani magani wanda za a ba ɗan adam wanda zai rage kaifinta mutum yana kamuwa da ita kawai lahira zai tafi ana kiranta ƙwayar cutar masoya saboda haka yake da muhimmanci ya ku bayan Allah kowa ya kiyaye kansa sannan kuma akwai wasu alamomi da malamai suka ambata cewa hanyoyi ne waɗanda Abdullahi ɗan Mas'ud ya faɗi wasu hanyoyi a lokacinsa wanda ya ce suna gane mutumin da yake yana neman maza a cikin maza ko mace wanda take neman mata a cikin mata wala'alla wancan abin da ya lissafa guda 10 yana daidai da irin siffofin mutanensa a yau amma bincike ya nuna a yau alamomi da ake gane masu saduwa da maza ko masu saduwar jinsi a yau kamar yadda turawa da bincike ya nuna shine wato yawan shan giya da kuma yawan shan abin da ke kawar da hankali domin duk waɗannan ƙwayoyin lokacin da mutum yake ta shan su za ka iya cewa komai zai iya aikatawa sannan daga cikin alamomi shine akwai tarewa a hotel yanzu idan ka je ƙasashe waɗanda suka ci gaba za ka iya cewa akwai samari kai har a cikin ƙasanmu ma ka je manyan birane za ka iske zaratan samari kyawawa ba su da wurin zama da hutawa sai a hotel saboda me idan ka zo ga mata nan ga maza nan in kana bukatar namiji to shikenan sai ka dauke shi ka je kwana in mace ne to wannan alama ce da ake gane su sannan yana daga cikin alama da ake gane su hurta da kananan yara mu a local level ka samu mutum dan shekara 50 60 kullun yana zaune cikin yara yan shekara 15 20 duka wannan alama ce da take nuna mutum yana kusa da fadawa a cikin irin waɗannan al'amuran sannan yana daga cikin alamu suka ce shine in a kasashen turai ne wanda a yau ya lamu da yawa sun dauka cewa burgewa ne bayan ba su ga ba sani ba cewa a can turawan da suka durkusa suka yi wannan abun wato identity ne alama ce take bayarwa cewa kai na sayarwa ne shine kamar yadda mace idan karuwa ce a turai hanyar da ake ganewa shine ta fito da nonanta kirjinta a waje saboda mai so ya to to su kuma waɗanda suke gaye sai su daura ainihin wandansu a kan tsuwawunsu wato sai su fito da ainihin wani bangare na tsuwawunsu abinda yau muke cewa sabula gaye ko ga mutanenmu nan yaranmu da yawa sai suna ta yawo saboda ba su san illar ba kuma abin takeici wani a gaban ubansa zai fito da irin wannan siffar shi kenan kawai shi ya zo ya wuce ba abinda uban zai faɗa sannan yana daga irin wannan shi ne tara gashi kuna ganin waɗannan masu sabuwar aƙidar nan da suka shigo cikin musulunci kuna ga yadda kawunansu suke kuna ga yadda kawunansu suke musamman a wannan taron da suke cewa suna yi don tunawa da haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuna ga irin askinsu wannan duk yana daga cikin alamomin amma ba lalle bane ba kuma in an samu ɗaya ko biyu wani yana yi ba tabbas bane ba ka ce eh shi ne yi ne don kada wani ya je ce ai na gane shi makwabcina yana aikata a'a ba tabbas bane ba cewa ne yin yana yi wasu daga cikin alamomi ne ina fata an fahimta sannan kuma shi luwaɗi malamai suka ce akwai babba akwai ƙarami babban luwaɗi shine mutumin da zai haɗu da ɗa namiji ya fidda shi ya yi masa luwaɗi ya sadu da shi irin yadda ake saduwa da mace ƙarami shine wanda mutum zai je ya kaki matarsa maimakon ya sadu da ita ta farjinta sai ya sadu da ita ta baya irin wannan duk malaman duniya gaba ɗaya da aƙidun duniya gaba ɗaya na musulunci gaba ɗayansu sun tafi a kan haramci ne wanda ya sadu da matarsa ta dubura sai shi a kawai su ne suka tafi a kan cewa halal ne cewa mutum zai iya saduwa da matarsa ta dubura amma duk malaman musulunci da ƙungiyoyin musulunci na duniya da aka taɓa yi sun tafi a kan cewa haramu ne saboda Allah ta'ala da ya zo a kan abin da ya shafi saduwa da mace ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce suna jiran al'ada kada a zarce masu Allah ya ce qul huwa azza ka ce ƙazanta ne inda ainak ke fita an ce ƙazanta ne a lokacin da ainak ke fita to ina ga kuma inda kashi yake taruwa yake fita min babu aula a kira wurin ƙazanta kenan domin a can an ce ku ƙaurace musu lokacin da aila take fitowa har sai sun yi tsarki idan sun yi tsarki sai sun yi wanka aka ce sannan ku zake musu to sai ko mutum yake zuwa inda kashi yake taruwa yake biyan bukata sannan abu na biyu kamar yadda take da haƙƙi na ta ji daɗi idan kana saduwa da matarka haka take da haƙƙi ita ma ta ji daɗi wani daɗi ne za ka sama mata idan ka sadu da ita ta bayanta saboda haka wannan haramtacciya hanya ne shi yasa Abdullahi dan Umar wani mutum ya taba zuwa ya tabbaye shi yace me ka gani ya Abdullahi dan Umar zan iya yin at-tahniq da matana Abdullahi dan Umar yana Balarabe kuma sahabin Annabi ah bai san wannan kalmar ba yace me kake nufi da tahniq shine yace eh an zo ga wasu bayi ne bayan an yi musulunci ya shiga cikin Europe yayi yaki sai aka zo ga bayi kwarkwara na Turawa da aka zo da su sai turawa suke irin wace macen baturiya take koya ma wasu daga cikin wato masu gidansu irin wannan aiki shine sai aka zo ana tambaya wato ka gani dama daga can kasar turai ne abun ya to waɗannan bayin da aka kamo su ne suka zo da wannan fikira din sai Abdullahi dan Abu zai ce cewa shin mutum musulmi zai iya aikata wannan akwai musulmi da zai iya aikata wannan wato su kaga aqida Abdullahi dan Umar musulmi ma ba zai iya zuwa ya ce zai iya yin saduwa da jinsi ba domin abu ne wanda ya saba ma hankali abu na karshe a gurguje malamai suka ce wato dole ne ya kasance abin takeici a yau magana da ake America wanda ta fi kowa wayewa a duniya wannan harkar da ake yi wannan harkar ta saduwa da jinsi a yau magana da ake a cikin America bincike ya nuna kowane mutum 100 cikin yara 100 idan ka samu yara 100 to a cikin su akwai guda daya wanda ake yi ma wanda ake yin ainihin luwatsi da shi Angela kuwa uwa kuma wanda ita ce ta soma ba nan lokacin Obasanjo suka kawo mana dokar ba cewa ai su kuma a yanzu maganar da ake suna da yara sama da 60,000 wanda ba su da aikin yi kawai aikin su shine kawai a dauke su a kwana da su a ba su kudi maza kuma kuna da labari irin barna da shegantaka da take faruwa irin waɗannan cardinals din nan na Ingila wanda suka kalalata da maza wanda BBC ce ta yaɗawa wanda su ne waɗanda ke da haƙƙin masu zazzafa baloma amma kuna da labarin irin aikin da suka yi akwai mutum ɗaya da ya sadu sama da yaro 200 kuma duk kura ne saboda su suna ganin sun waye so da yawa kuma waɗansu mutane suna haɗawa a cikin wannan aikin saboda me saboda aikin shirka kamar yadda muka faɗa saboda akwai wani malami yake faɗa cewa akwai wani mutum da ya je wajen wani boka yake yana son a yi masa hanya da zai samu sa'a sai ya ce to in kana son wannan hanya sai ka je ka yi luwaɗi da yaro ɗaya guda 70 in ka zo shi kenan zan buɗe maka hanyar da arzikinka zai zo to ya za a yi mu gyara wannan al'amari namu tunda wannan ɓarnar tana ta yaɗowa a cikin al'ummarmu a yau abu na farko dole mu kiyaye dokokin Allah ya bayin Allah duk abin da ka sani abin da zai taimake ka na zikiri abin da zai taimake ka na addu'a da abin da zai taimake ka na karatun Qur'ani da sauraron wa'azi ya kamata ya kasance a kowane lokaci a cikin awaka 24 kana kokari ka jaddada imaninka ka sabunta imaninka da kuma ɗabi'arka dukkan abin da baka gane ba dukkan abin da wani zai zo ya ma dole do a kansa dukkan wata hanya da ake samun kuɗi ko ta hanya wanda za a samu babban mota ko babban gida in dai wannan hanyar ba ta halal bace ba kai hakuri da ita sannan abu na biyu ya kamata ya san ce mu kasance cewa muna ainihin bibita iyalanmu muna ga abubuwan da suke yi so da yawa mutum zai saya ma yarsa babban waya za ga yarinya da babban waya yaro da babban waya amma uba ko uwa ba sa bincike akan mu'amalar da suke yi a cikin internet ba sa bincike akan mu'amalar su a cikin Facebook ba sa bincike akan mu'amalar su a cikin WhatsApp wanda duk ta wannan hanyoyin ne ake yaɗa wannan shiriri ta a yau tunda ƴan maɗugo sun buɗe fejin su a cikin WhatsApp suna da feji a Facebook suna da feji a ina haka waɗanda suke wannan aikin suna da feji suna da ƙungiya suna da mutanen da ke taimakonsu suna nan a cikin ƴan siyasa suna nan a cikin alƙali a cikin lauyoyi a cikin ko'ina suna nan da ƙungiyarsu mai ƙarfi to dole mutum ya sa idanu akan waɗanda suke mu'amala da ƴaƴansa dole ki sa ido akan waɗanda suke mu'amala da ƴaƴanki da haka ne za a samu gujewa wannan barna bayan haka kuma sannan kuma dole ne mu kula da tashoshi da muke amfani da su a gidajenmu wannan yana da illa ƙwarai da gaske sannan bayan haka a ƙarshe to menene makoma ga su waɗannan mutanen waɗanda suka faɗa a cikin wannan hatsari makoma ita ce dukkan wanda Allah ya jarabe shi da wannan matsala wadda take ta saduwa jinsi da jinsi to akwai buƙatar ya gaggauta tuba ka sani cewa Allah zai iya karɓar rayuwarka a lokacin da kake wannan aikin me za ka gaya ma mala'ika idan aka tambaye ka bayan ka mutu a cikin wannan aikin sannan babu laifi ka iya roƙon bayan Allah su taimake ka da addu'a domin bayan Allah idan suna taimakonka da addu'a ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai iya yaye maka kamar yadda wani saurayi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya ce ya manzon Allah kai min izini in yi zina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka so a yi da mahaifiyarka ya ce a'a ya ce duk mutane ba sa so a yi da mahaifiyarsu za ka so a yi da ƙanwarka ya ce a'a ya ce to duk mutane ba sa son a yi da ƙanwarsu ba sa so a yi da ainihin yayansu ba sa so su yi a yi da matarsu don me kai tunda ba ka so a yi da naka za ka yi da na wani sai manzon Allah ya dafa kirjinsa ya ce Allahumma ghafir li dhanbi وطهر قلبك واحسن فرجك وبنجي مبواي ده دوكا ما ذا الله يسا هنو يا دافا كيسنسا يتي يا الله كغفرت ذنوبانسا يا الله كذلك كزوچيسا يا الله كتري مسا فرجسا tun daga ranar yace bai ƙara tunani cewa ya aikata alfasha ba ashe kaga addu'a bayan Allah za ta taimake ka ga dukkan wanda ya rike wannan ita ce sana'a sa da zai nemi kudi sannan kuma kamar yadda muka fala shine a koda yaushe wanda Allah ta'ala ya mika ma mulkin al'umma suna da nauyi a kansu mai girma wanda ranar tashin kiyama ubangiji mabawai da daukaka zai tambaye su maza Allah ya fada cikin hadisi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu ya kare zuriyar mu ya kare lokacin mu ya sa albarka a cikin al'amarin mu muna roƙon Allah wadanda duk Allah ya jarabe su ya Allah ta'ala ka yaye musu mu da Allah bai jarabe mu ba ya Allah ka kare mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تصنعون وقولوا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله.